sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdul ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya zamu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishin mu dake Birnin Tarayya Abuja sai kuma rayuwar Birni. Shirin dake haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a jirani amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya yau Lahadi 17 ga watan Satumba ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmati Garba. Kasashen yammacin Afirka din nan uku da ke karkashin jagorancin sojojin da suka yi juyin mulki wato Mali da Niger da kuma Burkina Faso sun rattaba hannu jiya Asabar kan wata yarjejeniyar tsaro ta kai gudunmawa ga duk wata daga cikin su da ta fuskanci tawayen cikin gida ko kuma takala daga waje. Kasashen uku na kokarin dakile yan tawaye masu da'awar jihadi waɗanda ke da alaka da Al-Qaeda da ISIS gashi kuma dangantakar su da kasashe makwabta da ma kasa da kasa ta yi tsami sanadiyar juye-juyen mulkin. Juyin mulkin da aka yi a Niger ya dada kawo baraka tsakanin kasashen uku da sauran kasashen yankin da ke kungiyar ECOWAS wadda ta yi barazanar amfani da karfin soji don maido da tsarin shugabanci da ke karkashin kundin tsarin mulkin kasar. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi rangadin wuraren adana jiragen yakin Rasha masu iya daukar bama-baman nukiliya da kuma wuraren adana sauran jiragen yakin kasar jiya Asabar na rukunin kula da yankin Pacific. Ministan harkokin tsaron Rasha Sergei Shoigu da sauran manyan jami'an sojin kasar sun yi jagora ma kin wajen duba jiragen kai har-haren ban da sauran jiragen yakin bayan isowar shugaban na Koriya ta Arewa a birnin Archeon na gabas mai nisa a kasar ta Rasha. Abubuwan da Rashar ta nuna ma kin sun hada da makaman da ta yi amfani da su a mamaye Ukraine da ta yi. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani minista a kasar Ukraine ya gaya ma kafan labarai ta Reuters cewa makomar yakar Rasha da Ukraine ke yi ta ta'allaka ne kan abin da ya kira ƙarin jirage marasa matuka, ƙarin hare-hare da kuma rage jiragen yaki na ruwa na Rasha. Ministan bunƙasa fasahar Latroni Ukraine Mikhailo Hedorai ya ce yawan jirage marasa matuka da ake kirkirowa a Ukraine ya ƙaru da fiye da sau 100 tun daga bara. Tedore ya kuma gaya ma kafan labaran cewa Ukraine na kan gwada wasu manhajojin lataroni masu tunani da ka iya gano abokan gaba tun daga nisan kilomitoci da kuma ka iya jagora ga jirage marasa matuka duk kuwa da dabarun badda kama na fasahar lataroni ta yaki. A halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron Burtaniya a bayanan sirrinta kan Ukraine da takan sabunta kulle yomin ta ce akwai a tabakinta wani bayyanannen hasashe cewa Rasha za ta koma kaddamar da hare-haren makamai masu linzami daga jiragen sama kan madafun harkokin rayuwa na Ukraine a lokacin sanyi na winter. Wasu jiragen ruwa biyu na dakon kaya sun nufi tasoshin jiragen ruwan Ukraine a Asabar inda za su zama jirage na farko da za su yi amfani da yar mashigar wucin gadin nan da aka tanadar don zuwa tasoshin na kogin Bahar Aswad inda za su kwashi kayan hatsi zuwa kasuwannin kasashen Afirka da Asiya a cewar mataimakin Prime Minister Alexander Kubrakov. A watan jiya Ukraine ta yi shelar samar da wata abinda ta kira yar mashiga ta jinkai a kogin Bahar Aswad saboda jiragen da suka makale a tasoshinta tun da aka fara yaki a watan Fabrairun shekara ta 2022 su samu fita sannan a kuma kauce ma matsalar cinkoso sanadiyar janyewa da Rasha ta yi daga yarjejeniyar jigilar hatsi ta Bahar Aswad wadda ta amince ma Ukraine ta fitar da hatsi zuwa kasuwannin waje. Zuwa yanzu dai jiragen ruwa biyar ne suka bar tashar jirgin ruwa ta Odessa ta wajen amfani da yar mashigar ruwa wadda ta hada yammacin gabar tekun Bahar Aswad da hanyoyin da ke zuwa kasashen Romania da Bulgaria. Hukumomin Libya sun kaddamar da bincike kan musababin fashewar madatsun ruwan na biyu wadda ta yi sanadin wata mummunar ambaliya a wani birni da ke daura da gaba yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da neman gawarwaki zuwa jiya Asabar kimanin mako guda bayan da ambaliyar ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 11,000. ruwan sama mai tsananin gaske wanda mahaukaciyar guguwar Mediterranean mai lakabin Daniel ta janyo ya haifar da mummunar ambaliya a fadin gabashin Libya a ƙarshen makon jiya. Ambaliyar ta fi ƙarfin wasu manyan madatsun ruwa biyu, wanda don haka wani jibgin ruwa mai tsawon mitoci ya malalo cikin birnin Darna, ya yi kace-kace da lahirin unguwanni, ya kuma tafi da mutane cikin teku. Zuwa yanzu mutanen da suka bace sun fi 10,000 a cewar hukumar Red Crescent ta Libya. Zuwa jiya Asabar an yi kwanaki 6 ana tono cikin tako da gine-gine da zumar gano garoki ko masu rai. Hukumar ta Red Crescent da ta tabbatar da mutuwar mutane sama da 11,300 zuwa yanzu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A yau shirin zai ci gaba da tattaunawa kan mukamman ministoci tara da shugaban ƙasa ya ba mata a Najeriya. A makon da ya gabata mun fahimci cewa wannan shine karo na biyu da mata za su samu ministoci da dama bayan 13 da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya ba su a baya. Ko da yake mata ba su nuna farin ciki sosai ba, domin sun ce shugaba Tinubu ya yi musu alkawarin kashi 35 cikin 100 ne a lokacin da yake kamfe. Ku biyo ni. Mata da jin barin ji daga gare ki yanzu kin san akwai korafi, gashi nan ita ma ta dan fara wasu korafin. Ana yawan korafi cewa mata suna jira ne a ba su mukamin kuma ba su kula da ƴan uwansu mata. Me zaki ce a game da wannan? In ma kin ji korafin, ke ma kin yarda?
Gaskiya ban na ji korafin ban ji ba, saboda duk inda mace take ciwon mace na ƴa mace ne. A yanda za a yi a ce mace ta zo tana wuri ga mace ƴar uwarta sai ta zubar da ita. Ni fa a tunanina fa a hankalina a kuma ni mace yanzu ai kai mace ce, ni mace ce, kin hankali kika gayyato ni na zo nan wurin muke magana. To me dalili
saboda ai na nuna ƴan wantaka ko
na mace ni kai mace ni mace kin ba ƴan wantaka mu mu mata ne duk sai kika gayyato ni na zo na zanna da kai a nan wurin muke magana. To a jira tukunna, amma dai da yanda suka ce Jonathan ya dauki 10, amma a lokacin in kun yi lissafi kun duba ai matan akwai waɗanda suka yi ta taimakawa
da suka samu mukamin sun taimaka wa mata ƴan uwansu ko
eh akwai waɗanda suka taimaka, akwai wanda kuma ba su taimaka ba. Wannan dole ne sai an samu irin wannan, ba zai yi a ce gabaki ɗayan su ba wanda ya taimaka.
To me yasa kike ganin ana kushewa cewa in suka samu mukamin ba ta bari mata ƴan uwansu su kusance su, ba a samu su ko a waya, ba ta zuwa inda ya kamata a ce taruruka na mata su nuna bajinta su ce ga taimakon da suke bayarwa?
Saboda sun shiga sun ji daɗi mana, sun ji sun koshi, amma fa ba kowa ce ce ba ne. Yanzu nan ai wurin mace ne na je muka mata murna
yau
samu minista yanda ta karɓe ni a yanzu na yi farin ciki. Ban san Nesba in na sake koma in ta je ta zanna kan kujera ta yi daɓa, maybe a nan maybe ko waya aka kira ba za shiga ba, ko kuma in muka ce bari mu zo mu gata ta ce a'a mu jira tukunna. Wannan maganar kuma
ke ba ki amince ba ke
dai ban amince gabaki ɗaya cikin mu mata ba ma taimako ba. To yanzu kamar yanzu in nazo kuma na zama ne kuma aka ce an bani kuma fa ni ma ina zanne ina kallo an ce gabaki ɗaya kuma alhali in ina taimako sai a ce gabaki ɗaya, zai taru ya zama duka ba ma taimako ba. Akwai masu taimakawa, akwai kuma masu dama tun can ba masu taimakawa ba ne.
Eh, in halin su ne
yawa, akwai masu taimakawa, akwai kuma tun can ba masu taimakawa ba ne. Ni fa a tunanina, amma ban san a tunanin sawa.
To yanzu misali mata da ake ba madam NAA dai bari in zo gare ki, ai kin yi cuɗanya da mata ministoci da yawa a wannan kasar. Ni da ke muna yau
ba ministoci kawai ba, mata da sun mulki iri-iri
da wanda suka rike hukumomin gwamnati da wanda suka rike kujerun minista din. To me yasa kike ganin mata suke wannan halin?
Kin sai ne na daya ba mu da yawa, na biyu kuma
ba mu da yawa.
Amma ne wanda suna mulki din.
Oho,
maza suna nan da kin gani yanzu mata tara, maza
40 da nawa da 39.
Don ai dukan an hada
48 ne kafin aka tantance.
Kin gani don haka maza duka na Najeriya nan za su je wurin maza. Kin gani akwai maza suna da yawa. mata kuma ba su yi yawa ba yawancin su kuma ba su taba taba mulki ba don haka suna tsoro kome da sun samu suna son su rinke matsalar da boke da shi kuma a Najeriya shine cewa banda siyasa ba wani abun da yake kawo kudi ko kasuwanci baya kawo kudi kamar siyasa don haka duka idan shi yasa kin ga wannan mulkin nan yanzu kowa kawai na neman mulki kowa na neman da zai samu wani abu to ka abun nan din nawa ne ga mu an ce ba mu wajen miliyan
ne biyu da wajen 10
to wannan su an ce miliyan
biyu da
15 da uku ma
nan miliyan na hasashe
ne wannan
nan da shekara
ta 2000 to mutane kawai suka tashi a
da 30
to a ce ko mutane miliyan da ya ne ma kawai miliyan da ri da ne wan sun tashi neman mulki a ba su appointment kan san akwai damuwa
akwai matsala
mata kuma wani lokaci don miji wurin da suka yi aure ko kuma wanda kai lura da su da aka ce guardian sai wani zai tashi kai zai ce to ni ne ya kamata ina baki shawara ko ba baki ce mishi baki shawara ba
kuma ki na kashi
ba kan ki ba haja Medina in kin ba haja Medina ku ji yanzu duka duniyar nan za ji muryar mata ya zama za ta fara tsoro to wadansu don ba mata ne suka sa su ba na sani muna wannan advocacy tuntuni amma za su ce to ai ba wannan kawai ne ya kawo mu ba kai ma sai sai wannan abubuwa yake don haka an ce to gashi za a sa musu doka in ba ki bi dokar nan an shirye ki to dadi ya rugu kenan don haka akwai abubuwa da yawa da yana damun mata amma abu da muke gaya musu cewa ko daga allowance na ki ba ma ki saurare matan matuku
ki ji bukatunsu
eh ba wai wadansu ma aziki alheri ne suka zo miki da shi ba wai sun zo bara bane wadansu sun zo su baki a
yan shawara
shawaran da zai taimake ki ki zo na da kyau inda zaki ki jara zama to don haka mu muna ba dukan su shawara a nema lokacin da za a dinga gan mata kin ga ma polinta din mama mu polinta din kai na tana zuwa mata kofar da gobe sam okay why ko wadansu ma suna mata fitina suna yi mata rashin hankali ma sai ta sai haka tana ga su tana kallon su abinda za ta iya ta yi wanda ba za ta iya ba sai ta kai kuka wurin mata to gashi fa ga mata nan ku zo ku taimaka musu irin ta muna so mata su koyo ma na sani ba dukkan su ne za su iya wannan a ce a rungume juna wannan su suna tsoro ko wadansu sun sa wani abu ne a jiki dole za su tsoro yanzu abin ba sai sun dauke izinin kowa kafin su yi abin da suna so su yi ba tun ga masana da muke shi
amma a bisa bayani mata za su yi kina nufin mata ba za su ba a saka musu ragamar shugabancin ma'aikatar ba su yanda suke Ali M Ali sai ka shigo nan to bayanin yanzu zargi ne ko dai da gaske kike wannan bayanin na cewa a'a da shi yau an nada mace minista amma kuma tsarin yadda za ta gudanar da ma'aikatar sai ta tuntubi maza ɗan wanda ko sai ta tuntubi shugaban ƙasa
a wanda ya kai ta wani an ga ba wai ita kawai ta dauka kanta ta je wurin ba wanda ya dauki sunanta ya kai ki tunanin wannan
to haka ake yi da ministoci ma
ba
ya ka kalli wannan batu
to wato da yake ta yi bayani cewa ciwon ya mace sai ya mace a wannan gaban ba zan yi jayayya da
sun ba
amma yanayin aiki yake mutum ba shi yan dakansa ba da aka nada shi din kuma akwai kaidoji na aiki ba za ka yi gaba gadi ba ba kuma dukiyar al'umma ce kake kula da ita kai mai gadi ne sai dai kana da wato dama to kuma kowace dama kake da ita akwai kaidoji ba zai yiwu ba a ce wai dan tana mace sai ta yi gaba gadi dole ne ya kasance akwai mai bata shawara ko kuma mai nuna mata dungunan yadda dokokin kasa suke misali kawai ya sani cewa akwai dokoki iri-iri wanda suke wato tabbatar da cewa an gudanar da ayyukan ma'aikatu a bisa doka bisa tsari to ai dole ne kuwa a dinga tuntuɓar su akwai daraktoci akwai permanent secretary babban
sakatare na ma'aikata
akwai daraktoci
yawancin su maza ake samu
yawancin su
maza ake samu
to kuma mun sha ganin mataye masu kamar maza wanda suka yi fice har a doran kafa yanzu lokacin misali mu dauki misali a ungozu owera wanda yanzu ita ce
okonje wala ita ce shugaban cibiyar da kasuwanci na duniya
wanda ta yi fice ana ganin ana mata jinjina lokacin da ta yi
ministan kudi ana
yakan yawa kudi har kuma ta koma ta zama ɗaya daga cikin manyan darajocin wa
bankin duniya
to wannan a lokacin da ne in ba a manta ba ma Najeriya ta fita daga kangin bashin da na fara
su
to a kin ga ta nuna fajinta kuma ita wannan wace kwale wajen wa za ta je ta karbi umarni in banda shugaban kasa kuma ma a bisa haka ne ita ba a siyasa ba ce kwarewar ta ce aiki kamar yadda muka ce waɗansu daga ministocin nan mata da suka zo sun kware akwai kwarewa akwai likitoci akwai lauyoyi akwai masana tattalin arziki to in a nan gabar ba zai yiwu ba amma ba yadda za a ce mace ne ta kai matsayin minista dole ne akwai wanda take saurara ko mahaifinta ko mijinta ko kuma ko
mijinta amma ai wannan ma'aikata na mata a DM Ali an ce ma'aikata ce mai kula da harkar mata a ƙasa saboda haka idan aka ba wannan ma'aikata kuɗi kasafi na kuɗi ai kamata ya wannan ma'aikata ta sa hankalinta akan abubuwan da suka fi damun mata a ƙasa to me yasa maza da su hana su yin amfani da wannan kuɗi wajen taimaka ma kansu
to abin da anan kuma ni nake ganin wani lokacin fa da zargi ne mara tushe da ne saboda ai mata su kun kuka san dabarun su dukkan mun nan mun san dabarun hikimar mata wajen
gudanar da gida
to da yawa kin mai gida ko ni ta kan faru da ni za ka zo kana ta wannan amma cikin lalluma cikin hikima za a isar da sako kuma a samu biyan bukata me yasa mata ba za su yi wannan hikimar da suke ba tura da suke cewa fino talk me yasa ba za su yi wannan ba wajen gudanar da ayyukan nan ba tare da sun dubda mutuncinsu ba
haka
saboda haka mafi akasari kuma akwai waɗansu da suke ganin kamar yanzu misali kafin mu zo wannan ɗakin watsa akwai wata mata direba wadda tana fitin mota sai na saurara mata ganin take ina nema an hana ta wucewa kuma ba ita ce da damu wucewa ba dan da ta nuna mata ta tsaya amma ta sawo kai saboda tana ganin ni ina so in nuna mata ita fa mata ce ta dena ku yabata misali akwai waɗansu da suke gani dan ko sun ga mu ai mata dole a ba ku girman dole dinna duk wanda ya san martaban kiman mace to ba zai wasa da ita ba ku dan su ne iyaye duk wani ɗan namiji mace da
ke kwarai daga
saboda haka wannan ma
gina ne lafiyar duniya
gaba ɗaya ai tun da farko ne da nishin fada cewa mata gida an ba ku
ba mu gida ba gida
kuma ko ya yi daidai
eh to ya yi daidai ba baci gida ji ya dauke su yanzu ga bayanai duk mutane sun yi Ali M Ali yayi Madam NAA da tayi ke ma din kin yi bayanai an nuna ne wato kaman mata suna bin dokoki ne na aiki yasa ba sa fitowa ga dangadan da karfin su su ce za su yi amfani da wannan mukami wajen kyautatawa mata me kike gani ya kamata su yi na sauye wannan al'amari domin mata da yawa yanzu suna nan
ya kamata su sauya kamar yanzu yanda kowa yana murna a cikin mata dai kowa yana murna da birni da kauye kowa yana cewa an ba ministoci har mace tara ko kowa yana farin ciki yana murna har Allah ya taimake mu kuka karbi wannan kujeru har ku hutara ai ya kamata kuma mata mu gani a kasa
madalla
ko ya kamata mu mata mu san cewa eh lalle fa akwai lokacin da mu ma Allah ya taimake mu an kawo mana wani martaba daban wanda shugaban kasa ya dubi wahalan da mata suke yi kuma in ma in an zo siyasan wani lokaci matan suna fita ba kadan ba su tsaya ayi siyasa da gaske da tunanin
su ke zabe ma su ke zabe anan za mu dakata a yau idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ji irin bayanan da mata
Madam Ene Ede da Hajiya Bilkisu Ibrahim suka yi da su da babban bakonsu Ali M Ali kan irin matakan da mata za su dauka wajen kyautata wa ƴan uwansu yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce yake sallama da ku mu kasance lafiya
gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai karin albarka mai takin rayuwar birni a yau muna unguwar Komkana anan yawun da babban birnin Kamaru inda muka zo unguwar Makera kamar yadda kuka ga mutane suna aiki anan haka zamu kuma tattauna da wannan bawan Allah to mala assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to koya sunanka
sunana Abubakar
Abubakar to mala Abubakar kai mutumin ina ne
ni ainihin mutumin Garwa ne
mutumin Garwa wato arewacin Kamaru
cikin Garwa ne
masha Allah
mu ne ma a zangon makeran mamu iyayen makeran mamu
oh
a yanzu haka ma mu ne muke sarautan kiran Garwa ma
oh masha Allah sai kuma ga ka anan yawundi kuma nan din ma aikin kiran
ake kiran
to ya aka ka in ci kanka anan yawundi
to Allah ne kada ya kawo ni tanan je ni dai ban mani ma ba zan zo in dan jima ma a garin nan ba han so ma ni ni aiki a garin nan to na zo dai kawai haka nan kaman yawo ne yawon duniya kawai na zo na makale da Allah ya da rabo na anan sai na zauna anan
tun shekara nawa ke mun yanzu
yawo dai zai shekara wajen 31 nan
31
dun kato bendu suna garin nan
to zai ali da 1972 ke
eh
kun Allah sai kuma kana nan kana ci gaba da aiki
alhamdulillah na ta fama
da wannan sana'a ne ya kuka daya
to dai abin da yanzu kam abin da muke anan kam kayan kiwon kaji
to
abin da kake kallo nan duka abin kiwon kaji ne muke amma musamman ta barko ka Musa mun soma ne da kera su buret da su murafe da su kaidewa da muka soma amma daga baya sai muka dawo cikin kayan kiwon kajin nan da mutane suka fi amfani da shi suna tambaya mu
na'am wato wannan ya nuna cewa akwai masu kiwon kajin da yawa a kan
ne eh to a mutane ba su san da zuwa nan suna ba mu kongilan abin
wato ba a yammacin Kamaru
a yammacin Kamaru su ne suke zuwa suna dauka suna amfani da su wannan kuma
na'am
akwai amma farkon wanda ya fara nuna mana wannan aikin shi kam Celestine shi ne farkon mutumin da ya fara nuna mana sunansa kam Celestine shi ne mai aikin kayan kaji tun a farko a da da muka samu a garin nan to shi ne soma nuna mana wannan da muka soma
sarrafa shi a haka
da muka soma yi ta sannan kawai sai mun ci gaba da ayyukan din wayansu kuma suna cin tuwo mu suna zuwa su samu wannan
a ina kuke samun wayannan don naga akwai wato karafuna da yawa akwai kwano iri daban-daban
eh wayannan kwanukan nan na irin su shanti da ake gini ɗan ginin nan wannan da ake ginawa ɗan sauran din yaran da suke tafiya neman karafuna a bayan gari su ne suke kawo mana muna siya muna amfani da su
idan ku ya kuke sayan shi
aunawa ba za su kawo mana a jibiya ka ce su kaya mana faraji mu shirya da su mu kuma mu ga in akwai mafita mu saya daidai yanda za mu iya mu fita
to na ga su abun siyar da kaji in kun yi su launi daban-daban
akwai kala biyu ne akwai babba da karami babba da karamin nan in kajin ɗan kanana ne mutanen din ba su da karfin yi masu karfi ne suke wayan su dauki manyan
wato kanana ko ne kanana ɗan can ko
a'a da wannan ne kanana
dauko
wannan ne kanana to wannan kanana ne wannan muna cin sa premier age
na
wayannan na kaji mai farko suke ba su ce sati daya ba ina yi za su yi amfani da shi to wayannan kuma daga sati biyu har zuwa wata biyu da rabi
za su yi
za su yi aiki su ne suke cin a wayannan to akwai wayansu kuma muna yin plateau sample a kannan da kamar haka falankace kamar haka amma ba shi da tsayin wannan don tsayin sa dan karamin tsayi ne za mu sashi don na farko yanda suke da yan jur zuwa instrument suke ci a ciki daga bayan an cire su plateau sai a sa wayannan
haka
da an cire wayannan kuma sai a sa manya
wato hawa
a yi amfani da shi
to yanzu wani irin kalubale kuke samu a aikin ku nan
kalubale kamar matsaloli kamar to kashi matsaloli kamar a rasa ba tun da aikin hannu ne to bara a rasa matsaloli da yawa a kamar to amma dai tun da abin ya zama fata ne da jiki dole ne mutum ya yi hakuri da shi haka nan
to akwai wata abin da ya shafi kamar lafiya da shauransu da kuma takardu ba a damun kwanan sun kuma takardu
wani sa'ili domin lokacin da muke da ɗakuna a nan kam muna samun wannan matsala ana damun maganan biya da muna biya
haka
amma yanzu tun da aka rusar da filin muna nan zaune provisional ne tukunna ba mu san abin da zai zo gaba ba don suka ce in sun kare hanyar nan za su ga yadda za mu yi mu rinka biyan su don mun jima a wajen ba za su kore mu ba da za su ba saka back order a nan da suka gani langan shara za su za a nan har su kawar da mu suka ce shi jozon mere ya ce wayannan mutane sun fi shekaru 20 a filin nan da sanin su a filin nan bara mu ya mu kawar da su a haka ba sai mu hakura da su a
na'am daga karshe na da mutane da yawa na akwai yara da kike horar da su daga koyar
da su akwai waɗanda suka koyi sana'ar dewa anan akwai yara akwai ga kaman wannan yaro a gaban mu ya girma
haka
anan ya koyi sana'a ba wancan ma dan yaron da yake can
ne suna nan
dewa dai suna nan sun fi su biyar anan su je koyon sana'a
to wani irin manufa wani fata yanzu zaka iya yi dangane ko da gwamnati ko da masu sauraron mu gabaki daya a sashen Hausa na muryar Amurka
yanzu dai abinda muke yi kam dai abinda zan faɗa ba wani abu mai karfi ne ba to ni kuma ba Hausa ma kan
ina nan ne na boga ka sai
to Hausa ma ni dan ba Hausa ne ji kan ba Hausa ne kuma amma Hausa da ya zama to mun zo mun shiga
cikin nadi da shauran su
a kai da mun shigo cikin kurmi
yawa
muka Hausa muka rata ta
mai haka
mayayi da mu yanzu kam muna fatan alheri da dangane da aikin da muke yi kuma matsalolin da muke samu yanzu kam kaman kasuwa ne kasuwa ta yi mana sauri muna ta kokartawa to dewa kuma suna iya bamu da ayyukan da muke yi aikin din cikin taimako ne muke yi
to Allah ya bamu ya karfafa mana
amin summa amin
to masu kallon mu da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta muka kasance da Malam Abubakar a nan makerar unguwar Kankana sai kuma wani lokacin idan mai kowa mai komai ya so naku Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a Kamaru
I'm not afraid to die.
alhamdulillah da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri